بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يبول وديا الله سبحانه وتعالى بساك هذا مؤمن سافير لهدي بير قوة سفر شكرا تدبو إياد الليه بلد تلاتين دبير لا يهزر من جو صلى الله عليه وسلم إذا مكة جوا مدينة وإذا دا تقص جواتا بو مشاء بيو شكرا تدبو بيو دبو مشاء أكو ألساف الميلادية كما كما لدى أكسابة يو دامو تقبدا درس منصير من ذا الله صلى الله عليه وسلم دقوان ولتافي نا الرحيق المختوب muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa albarka a cikin wannan darussa ya amfane mu farko kafin kowa ya sa mu samu damar aiki da abin da muke karantawa da muke samu na darussa daga rayuwar fiyayyen halitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan gama abin da malamin ya kawo mana dangane da yaƙin ahzab yaƙin yahudawan banu quraiza yana tattauna mana kuma yanzu akan abubuwan da suka auku na harkokin yaki bayan waɗannan yakoki guda biyu mun ji kisan Sallam ibn Abi Huqayq cikin shi wato Abu Rafi daga cikin shugabannin yahudawa bayan gama shi zamu tashi yau kuma wasu saraya waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura da kuma wasu gazawaci inda aka yi a wannan bayan wannan lokaci za mu tashi kan inda ya ce sariyatu Muhammad ibn Maslama nan ne ko wato bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama da al-ahzab da banu quraiza to sai kuma ya fara tuttura sojoji na musulmi domin su ɗanɗanawa wasu ƙabilu da kuma wasu larabawan ƙauye darussa da ladubba na yadda ya kamata su zauna da musulmi musamman waɗanda suka taɓa cutar da musulmi da musulunci a baya to na farko ita ce sariyar Muhammad ibn Maslama radiyallahu ta'ala anhu yace wa kanat awwala sariyatin ba'da al-faragh min al-ahzab wa quraiza ita ce sariya ta farko bayan an gama da yakin ahzab bayan an gama da yahudawan banu quraiza wa kana adadu quwwati hadhihi sariyati 30 raqiba mutum 30 ne wato adadin sojojin da aka tura domin wannan yaki taharrakat hadhihi sariyatu ila al-qarta'i bi nahiyati dariyatin bil bakarat min ard najd wannan sariya sun tinkari bangaren da ake ce ma al-qarta a gefen wani gari da ake ce ma dariya shi ma a area da ake ce ma bakarat yace wannan rundina karama da aka tura ta mutum 30 sun tinkari wani wuri da ake ce kira al-qarta a bangaren dariya duk sunayen wurare ne guda hudu din nan ga su al-qarta gefen dariya a area da ake kira al-bakarat a ƙasar najd musan ce najd shine inda ya kunshi bangarorin yanzu a cikin saudi arabia yanzu da ake kira al-riyad da kuma al-qasim da kuma abin da ya waje jan kuwait yace wa baina dariya wal madinati sab'u layali tafiyar tsakanin wannan guri na dariya da kuma madina tafiyar kwana bakwai ce taharrakat li 10 layalin khalawna min al-muharram wannan rigina ta motsa wato tun ranar 20 a ko kuma ran 10 ga wata na watan muharram tunda haka yake ko li 10 layalin khalawna kwana 10 da suka shude suka wuce a watan Muharram wato 10 ga watan Muharram sanata 60 a shekara ta 6 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina ila batni Bani Bakr ibn Kilab har zuwa inda kabilar Bani Bakr ibn Kilab suke yace falamma agharat alaihim harabu yayin da suka kai musu hali sai waɗannan mutane suka gudu fastaqal muslimuna na'aman wa sha'an musulmi suka koro raquma da kuma awakin su da kuma tumaki wa qadimu almadinata li laylatin baqiyat min almuharram suka iso madina lokacin da suka iso madina a saura kwana daya ya rige watan muharram ya kare wato kace ranar 29 ko 28 ga watan muharram wa ma'ahum sumama ibn ufan tare da su suka zo daga cikin wadanda suka kamo akwai sumama ibn ufan wanda daiwa mun san kirsarsa to da yau ma kisarta sa sai zamu ji a wannan wuri al-hanafi sayyidu bani hanifa ana sai masa hanafi saboda shine shugaban kabilan bani hanifa yace kana kad kharaja mutanakkiran dama ya fito ya canja wa kansa kama shine mutanakkiran liltiyalin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya fito domin ya samu damar kisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kisan gila shine iltiyali bi amri Musailama al-Kazzab ya fito ne kuma da umarnin Musailama Musailama mun san shine dai wato wanda ya da awar annabci din nan a kabilan Banu Hanifa a sababin sa kuma aka yi yakin mutanen Ridda a zamanin Abubakar radiyallahu ta'ala anhu waɗanda suka yi da awar sun bar addinin musulunci sun bi wannan mutumin Musailama al-Kazzab shugaban makayyata wanda ya da awar cewa shi ma annabi ne to wannan mutumin wanda ya da awar shi annabi ne shi ya turo wannan mutumin Sumama domin ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin haka fa akhadahu almuslimun sai musulmi suka kama shi falamma ja'u bihi yayin da suka zo da shi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rabatuhu bi sariyatin min sawari almasjid sai suka daure shi da wani ginshiki daga cikin ginshikan masallaci a cikin masallaci fa kharaja ilayhi annabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa gare shi fa qala sai yace da shi madha indaka ya Sumama to malam Sumama yau kuma me ake tafi da shi fa qala sai yace indi khairun ya Muhammad abinda ke tare da ni da shi tare da ni yau alheri ne in taqtul taqtul dha dam in ka kashe ni ka kashe mutumin da yake akwai masu rama jinin sa ma'ana ba tsoro muke ba in ka kashe akwai wanda za su zo su rama jinin ma'ana su dauko fanka ba za a bari ba za a yi yaki kaga a daure ki amma yana magana ta mai karfin zuciyar shugaba ne shi a cikin jama'ar sa shine ma'anar taqtul zadami wa in tun'im tun'im ala shakir in ku kai ni'ima to kai ni'ima akan mai godiya ma'ana ni mutum ne mai godiya in kai min ni'ima ka yafe mini kace in tafi to zan gode ka gani duk kalmomi ne ba na kare zuciya ba yace wa in kunta turidul mal fasal tu'ta minhu ma shi'ta in kuma dukiya ce a gaban ka ita kake so wannan ku duka wa yake ga ina ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace in dukiya kake so ka faɗi abin da kake so za a baka fatarakahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare shi ya bar shi a daure a cikin masallaci thumma marra bi marratan ukhra wa shi gari ya sake dawo masa fa qala lahu mithla zalik ya sake bashi wannan amsa cewa alheri yazo da shi in taqtul taqtul zadam wa in tun'im tun'im ala shakir wa in kunta turidu almal fasal tu'ta ma shi'ta minhu ko minhu ma shi'ta ya sake maimaita faradda alayhi kama radda alayhi awwala ya sake mayar masa ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake gaya masa magana sa ta farko ma da inda shi ma maimaita masa wannan amsa ta sa thumma marra marratan thalithatan fa qala sannan ya sake zuwa karo na uku shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ba'da ma dara bainakum al-kalam as-sabiq bayan wannan irin zancen da ya gabata sau daya sau biyu din da muka ji sai ya sake maimaita shi karo na uku to bayan nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce atliqu thumama, ku sake shi, ku warware shi, ku kwance shi, ku sake shi ya tafi. Fa atlaquhu, sai suka sake shi. Fa dhahaba ila nakhlin qaribin min almasjid faghtasal, sai tafi wasu bishiyoyin dabinai kusa da masallaci ya je wanka a bayan masallaci. Thumma ja'ahu fa aslama, yana dawowa sai ku ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, sai yace wallahi ma kana ala wajhi al-ardi wajhun abghadu ilayya min wajhik faqad asbaha wajhuka ahabba al-wujuhi ilay, yace wallahi babu wata fuska a cikin duk fuskokin da suke bayan ƙasa wanda nafi tsanarta, nafi kyamarta, nafi kinta irin fuskarka. Haka yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana ba dan adam din da nake a duniya irin ka, amma a yau sai gashi fuskarka ta juye ta koma ita ce fuskar da nafi so. Wallahi, ya sake kuma faɗin wata magana ce, wallahi na rantsa da Allah, ما كان على وجه الارض دين ابغض الي من دينك, باب ولي الدين ابين قسا ده نكي كي ايرين ادينك, فقد اصبح دينك احب الاديان الي, كما يو غاشي ان واي غري الدينن نن ناك يا زما شيني الدين اللي نفسو سما ده كوان الدين. وان خيلك اخذتني وانا اريد العمره, ما هينك ماسو دواكين نن ده كتورا sun kamo ni ne, ni kuma ina kan hanya ta zuwa umra. Kaji a farkon zance kuwa an ba mu labarin me ya taho, me ya taho kashe manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. To sai ba da wannan, wannan ya nuna mana wannan din kuma shine na gaskiyan bayan ya musulunta. Yau a waccan da awaci ga Allah, sai ce fa basharahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masa bishara, wa amarahu an ya'tamir, ya umarce shi ya je ya umarsa ya tafi. فلما قدم على قريش دي دي مكه كنده دي عمر با عينته سي ا مكه, قالوا سي قريش suka ce da shi sabata ya sumama, ka san da addini ka ko sumama, eh suna fadi wannan sabata madin mudari insa asabout, to asabout ya sumama a wata riwayan haka yake, anan ne sa mana sabata, ma asalin yadda yake a Bukhari sabout. To sai suka tambaye shi, ka canza addini ka kai sumama? Kala, sai ce la wallah abadan, samsam ban canza addini ba. Ma'ana kalmar sabaa dama kalma ce ta munanawa, ka canza addini kamar daga mafi kyau ka koma mummuna. To sai ce wallahi samsam, walakin aslamtu ma'a muhammadin sallallahu alaihi wasallam, inda su ba munafinci, ba su san addinin taqiyya ba, uru-uru magana ce ta bakin nan ita ce a zuci, ko me za a yi masa a yi masa. Sai ce ni ban san wannan zancen ba, abinda nai ba saba'a sunanka ba, abinda nai musulunci na shiga tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yace wala wallahi, kuma na rantse muku da Allah, la ya'tikum min al-yamamati habbatu hintati حتى ياذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا ننتي مكو ده الله daga yau innan ba ku ba ganin kwaya daya ta alkama daga kasar mu ta yamama tazo muku nan makka har sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada izini, zan bada umarnin a kawo muku. Yace wa kanat yamamatu rifa makka, dama yamama din nan nan ne asalin hanyar samu abinci na mutanen makka, nan ce rif ana nufin wurin kasan noma da arziki. To kasan noma da arzikin mutanen Makka inda suke samun abin da suke sawa a bakin, wato a bakin su su ci abinci, to nan ne kasar Yamama. Kasar Yamama ne ita ce inda wannan mutumin yake shugabanci. To gashi ya musulunta, zai musu kuma sa musu takunkumin tattalin arziki karan farko, sai ce idan annabi sallallahu alaihi wasallam bai bada izini ba, to ba su ba samun kwaya ɗaya ta alkama ba za ta zo garin Makka ba. Fansarafa ila biladihi, ya juya kuma ya koma garin su, ya basu da wannan tashin hankali. Wa mana'a al-hamla ila Makka, yace kada wani ya kai kwaya ɗaya ta alkama, kar a sake kai wani kayan abinci garin Makka. Hatta jahidat quraishun, sai da Qurayshawa suka sha wahala shine jahadat ko jahadat du ana fadi sai da suka sha wahala aka shayunwa wa katabu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Qurayshawa da kansu da kafircin su da girman kansu a lokacin nan suka rubuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama takadda yas'alunahu bi arhamihim suna roƙon sa su ne masa magiya da zumuncin da ke tsakanin su ka tuna fa kaza da kaza ka tuna fa kaza da kaza ban sun manta kwanan da suka koma daga yakin sa a Ahzab an yaktuba ila Fumama cewa ya rubuta takadda zuwa ga Fumama yukhalla ilayhi hamlat ta'am dan su bar masa damar ya kawo a kawo musu abinci fa fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ko sallallahu alaihi wasallam da yake shine manzo Allah shugaban masu iya tsare-tsare da yakin da hakurin da komai sai ce eh aka rubuta takarda aka aika wa Fumama kuma aka ci gaba da kawo musu abinci sallallahu alaihi wasallam wasu malamai sun fidda wasu fa'idoji zamu karanta wajen kamar guda 8 a wannan kissar kawai lalle wanda ke sha'awa ya rubuta daga cikin fa'idojin da malamai suka fitar a wannan kissa ta Fumama na farko akwai jawazu rabtil kafir fil masjid halaccin daure kafiri a masallaci idan an kama shi kamamman yaki a iya kawo su masallaci a daddaure su in halin ya kama haka ai mun yi wannan babu bukatar cewa ya akai ko uru-uru yake a kissar na biyu jawazul manni ala al-asir al-kafir wa ta'zim amr al-afw ala al-musii jawazu al-manni ala al-asir al-kafir halaccin yin baiwa da yafiya akan kamamman yaki ribataccen yaki kafiri idan aka kama shi ya halatta a ce to je ka an yafe ta suka tafi kawai ba tare da an nemi wani abu a gunsa ba tare da cewa na shin waɗanda suka kashi adadi da yawa daga musulmi wa ta'zim amr al-afw kuma sannan mun fahimci darasin girmama lamarin yin afwa afwa wani abu ne mai muhimmanci duk yadda abu ya baci tsakaninka da wani dan uwanka musulmi nan kun ga da kafiri ne ma akai masa afwa to kaga ina ga kai da dan uwanka musulmi dan Allah mu dauki darasi daga wannan kissa mu rike wa junan mu afwa akan abubuwan da suka baci tsakaninmu babu dan adam din da ya kamata ya kai yana da girma a zuciya ta mu dauki gaba ta har abada tsakaninmu da shi musulunci ba ya san wannan kai yafiya in ka yafe kai ne babba lokacin da aka ce ka yafe sai ka samu daraja kuma abubuwa duk su wuce a baya za ka rika kwantar da hankali ana natsuwa ana yafewa alal musii akan wanda ya munana mutum ya munana ya yi ma laifi ya ce kaza akan ka kana cewa ka yafe sai kai wata kima a idansa sai kai kima kuma a idan masu kallonku suna son kullum su ga an ci gaba da damuwa da ɓaci idan wannan ya ce ya yafe wannan wannan ya ce ya yafe wannan shikenan sai a manta waɗanda ba ku ba in suna son abin ya ci gaba sai su damu kai kuma da ka fara kalmar afuwar sai ka zama mai kima da daraja a idan wanda kai ma afuwa wannan sunna ce ta rayuwa in muka gwada insha Allah akwai cin nasara a cikin ta sai ce li anna thumamata aqsama anna bughdahu inqalaba hubban haka ne yace wannan ya ku duba ku ga yadda wannan mutumi yake fadi da kansa take babu wanda yake tsana ya gani a duniya irin fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin wannan rana babu addinin da yake ki da za a zo a ce me kake so a duniya kaga bayanka ya mutu kwata-kwata yau bashi da zai ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai ce musulunci amma daga wannan kalmar da ta shiga yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah shikenan sai wannan abu ya juya bughdahu in qalaba hubban kiyayyan nan sai ta juye ta zama soyayya a hakanan wato dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakanan kuma dangane da musulunci fi sa'atin wahida sa'a guda saboda ne lima asdahu annabi sallallahu alaihi wasallam min al-afw saboda wannan afuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa ku duba girman afuwa yadda take mutumin da yake gabar ta cika zuciyarsa ta cika zuciyarsa kana cewa an yafe komai ya wuce shikenan sai zuciyar shi ma ta canza daga gaban nan a caci a lokacin sai juya ya koma soyayya shi muna son soyayya ta dawo tsakaninmu mu rika gwada yin afuwa tsakaninmu a sannan sai yake cewa wal manni da kuma baiwar da aka yi masa bi ghairi muqabilin ba tare da wani wato abu na dukiya da ya bayar ba ba komai da aka ce ya kawo sannan a yafe masa haka kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yace ku kyale shi aka sake shi darasi na uku daga wannan kissa mun dauki darasin al-ihtisalu inda al-islam cewa idan mutum ya musulunta ana yin wankan musulunci wankan shiga musulunci wannan shine dalilin sa na farko ko ɗaya daga cikin dalilan da suka nuna idan mutum ya musulunta to yana yin wanka domin ko ya je yayi duk da ba da umarni ba amma ya dawo kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace name yake kai wanka sannan ka zo ka faɗi wannan kalma bai gaya masa ba don haka ashe kenan ana yin wanka na hudu al-ihsanu yuzilu al-bughdha wa yuthbitu al-hubba kyautatawa mutum bayan mun yi maganar afuwa shi kansa kyautatawa ka kyautatawa dan uwanka yana cire gaba yana kawo kauna da soyayya don haka a rika ihsani abun hannun nan da kake da shi ka rika taimakawa kana bawa wanda kuka saka wanda wani abu yake tsakaninku to abu zai juye insha Allah daga gaba sai a koma soyayya darasi na biyar yushra'u lil kafiri idza arada 'amal khairin thumma aslama an yastamirra fihi kuna rubuta an shar'anta cewa idan mutum da yana kafiri sai yayi alƙawarin zai wani abu yayi nufin zai wani aiki to idan ya musulunta a bar shi ya karasa indai ba mummunan abu bane me dalilin wannan shi kuma maganar umara da ya taho yace dama yayi niyyar umara annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa bishara yace je kai umarar abu na shida almulaqafatu liman yurja islamuhu tausasawa da bi a hankali ga duk mutumin da kake son kake fatan zai musulunta to banda zagin sa banda cin mutunci banda kyara a rika bin sa a hankali kun ga wannan bawan Allah an kawo shi har masallaci an daure amma a kullun da yake kissar doguwa ce nan bai kawo mana ba za a kawo masa abin da zai ci wannan yana da cikin ihsanin da aka yi masa a daure amma a kawo mu abinci ka ci ka sha kuma ai maka magana mai kyau kaga ba zuwa akai da wuka ko takobi ana wulga shi a idan sa to wallahi karshen ka ya zo kaza da kaza duk ba ai masa wannan ba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine tambaye shi madha innak yau kuma da me ka tashi me kake tare da shi yace alheri in kaza kaza in kaza kaza ya maimaita waɗannan abubuwa na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiru ya kyale shi a karan na uku shine yace kawai a sake shi domin baya sa ran da a sake shi kaga abubuwa biyu ne da kyakkyawan halin da ihsanin ciyarwar da kuma afuwar da aka yi masa manya-manyan abubuwa ne masu tasiri a zuciya kaga shi yasa sai ya zama nan da nan wannan kyakkyawan halin da ya gani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haifar masa musulunta idai musulunta wannan irin abun an yi irin sa da yawa a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shike nuna mana cewa wallahi duk mutumin da yake harkar tallan addinin musulunci ina kiransa talla ma'ana da'awa duk mai harkar da'awa babu mutumin da zai kai cin nasara irin mutumin da zai hakuri in dai ba za ka yi hakuri ba ka dauki lamarin naka ne duk abin da aka sai ka rama to kullum ba za ka samu nutsuwa ba ka samu tashin hankali amma in za ka yi hakuri zuciyar nan ta haka ta zama tana kwana ba wani dan adam a cikinta wani bai dame ka ba a cikin lokacin da zaka kwanta ba komai sai zikirin kwanciyar nan shine kawai a ranka baka taba tunanin ya zan yi da wani ya zan yi da wani wani ya dame ni wallahi ka tilo wannan abun a zuciyarka babu wani dan adam da ya kai darajar da ya kamata ya dame ka a zuciyar irin wannan sai ka bata addininka ka kwantar da hankalinka annabawa ma an cutar da su an taba wannan an taba wancan an taba wannan duk kuma Allah madaukake ba su nasara sakamakon me hakurin da suke daka in aka yi hakuri aka bi mutum duk munin abin da yake kai kowace irin mummunar aqida ce duk kafirin da ke cikin ta in kai hakuri to zaka ga ka samu nasara insha Allah akan sa domin lamarin ba ku da kai aka fara ba an fara da mutane da yawa kuma ba kai ne na karshe ba in kai hakurin da hali mai kyau sai ka ga abubuwan duk da kake tsammanin ba za su samu ba sai su samu sai zuciya ta canza zamu zo mu ji duk cikin wannan din insha Allah in ba lokaci ne kare mana ba yadda Abul As ibn Rabi shi ma yadda ya musulunta sakamakon kyautatawar da ya gani da hali mai kyau daga musulmi a musamman daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu je na bakwai ko al-islamu yughayyiru suluka al-mu'mini hina yad'u al-muslimu qudratihi تحت تصرف الإسلام والمسلمين الإسلام يغير سلوك المؤمن مسلم فينا تنجا طبيعة دهال المتن دي يد متن يتي كونغا لا رباوان قوي باب متعنا نسيك كيسو فضاضة كوشن هلي أما كدوبو أن المتن ده قلوك سين دي مسلم سيزموني مي سوكين هلي كما وانا يمونا مكا sauƙin hali da taushin hali yana da alaƙa da kuma aqidar mutum irin abin da ya imani da shi ku duba yadda nan da nan aka canza masa hali kuma har ya zama cewa ya dauki duk abin da ya mallaka ya sa ƙarƙashin musulunci me yake da shi shugabancin da yake da shi a cikin mutane da kuma damar da yake da ita ya ba da umarni a kawo abinci kasuwanci ko a hana sai amfani da wannan ya dauki wannan damar gaba ɗaya sa ta karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace sai abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gani in ya ce a ba su abinci a kawo musu kasuwa a ba su in ya ce a'a ba za a yi da ada ne zuciyarsa ba za ta zama mai wannan taushin ba saboda yana gani shine babba ko roƙonsa aka in ya tuno wani abu da ke tsakanin su mara kyau zai yi cewa wallahi har abada ba za a kawo musu abinci ba amma tunda ya musulunta musuluncin kuma ya wanke masa zuciya ya canza masa hali nan da nan sai ya ce in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yarda to za a kawo kayan nan kasuwar makka a sayar wa mutanen makka abu na karshe a khalul insan kullu alaqatihi as-sabiqa mutum ya warware duk wata alaƙarsa ta baya take saboda canza addini da yi kunga wannan alaƙoƙinsa na baya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunanin kyama da kiyayya da mai shi ba duk ya cire kuma sannan wasu abubuwa da da ya saba yi na a ba da dama a kawo kasuwanci zuwa makka duk ya cire su sakamakon wannan musulunta da yi zaka akwai dai wani ma daga cikin ku zai iya samun wasu darussan fiye da haka in ya ƙara dubawa ya sake kwalkwalewa saboda dama asalin mu abinda muke nema a karatun wannan sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine irin waɗannan halayen mu rika kwakwalo su muna daukar darasi a ciki domin idan ya zama kawai labari ne da za a yi an yaki kaza an kashe mutum kaza an ba lalle ka samu darasin da kake so ba in dai iya wannan labarin ne muna da su da yawa akwai abubuwa da yawa da zaka je ka samu labari a ciki amma so muke wannan halin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine ya canja duniya sakamakon halin nan mai kyau ba mu taba ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zagi baban wani ya ci mutuncin wani ya aika masa cin mutunci ba kullun zancansa shine Allah ya za a yi addinin Allah ya shiga zuciyar mutane yayi mu'amala da waɗanda suka fi kowa gaba da shi waɗanda sun rantsi in suka ganshi sai kisa amma sun yi arba ba su samu damar kisan ba kuma sannan shi yayi tasiri a kansu sakamakon kalma ɗaya da zai faɗa ko hali guda da zai musu na kyakkyawan mu'amala saboda suna tsammanin zai azabtar da su zai cutar da su sai su ga ashe ba haka yake ba wannan abun sai kariya wa mutum zuciya sai ya canza halinsa daga mummunan nan sai koma haka akai wannan musuluncin ya yi in kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsananta wani abu to dama akan ko a filin yaki ne ko wani yayi wani mummunan mugunta kuma bai nemi afuwa ba amma in dai an nemi afuwa galibi za a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a kyale mutum ya tafi wannan kuma hali shine sakamakon sa ake samun nasara Allah madaukaki ya kara ba mu kyakkyawan hali da afuwa ga junan mu ma tukuna ballantana waɗanda ba mu ba in zaka rika kallon kwadayin da kake da shi akan wani ya shiryu ya kintsu ya bar mummunan abin da yake kai ya dawo ya zama irin ka alal aqalla ya zama irin ka kai da ka fahimci alqur'ani da muhimmancin sa ka yadda da shi ka karbe shi ka yadda da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato hadisan sa da rayuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kake sha'awa kai a wannan duniyar to kaga ba wanda yake kai cikin nasara kuma bai kamata ka zama mai hasada ba ka san wani ya zo ya samu wannan falalar tare da kai ba kai fatan cewa duk mutanen garin ku da kake zaune da su duk su zama mutanen kirki to ya za ka yi haka ba alƙawari ne na Allah amma kai a ɓangaren ka kai abin da za ka iya to babu abin da za ka yi da ya kai a ce ka nuna musu halayenka masu kyau ne ba don nunawar ba kawai ta riya a har zuciyarka ya zama cewa halinka haka yake mai kyau koyi kake da wanda ya fi kowa kyakkyawan hali a duniya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana wannan bi'idhnillahi ta'ala Allah zai sauƙaƙe maka al'amura Allah sauƙaƙe mana lamuranmu baki ɗaya ghazwatu bani lahyan nan kuma gazuwa zamu ji ba sariya ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita a wannan yaki bani lahyan su ba wata kabila ce yace humul ladina kanu qad ghadaru bi asharatin min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil rajih ina kitar wadanda suka aka ce wajen rijiyan nan rijiya a rajih ko irin da ake kima a rajih mutum goma nan da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kashe to wannan banu lahyan su suka kashe su yace wa tasabbabu fi i'damihim fa suka sabbaba aka kashe su shine i'dam a rasa mutum i'dam a'damuhu ay qatalahu walakin lamma kanat diyaruhum mutawaghilatan fil hijaz ila hudud makkata wat tarat ash-shadidatu qa'imatu bayna al-muslimin wa quraish wal a'rab لم يكن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوغل في البلاد بمقربه من العدو الاكبر يتي ولكن اما يايين ده يزما جداجن ودنن قبيلو نا بنو لحيان متوغله سن شيغا تيكي سوسي شينه متوغله توغل ان زلفف ان شيغا تيكي سن شيغا تيكين حجاز الى حدود مكه حزوا كان اياكا ده مكه duk suke da makka ba su da nisa da iyakar sauran waɗannan ƙabilun da kuma makka wattaratu ash-shadidatu qa'ima kuma sannan kai kawo da ake tarat jam'in tara ne taratun guda ɗaya kenan kamar da muke cewa marratan wahida to kai kawo ma'ana gogayyar da ake kai da yaki tsakanin musulmi da quraishawa kafirai a lokacin ash-shadida wannan mai tsananin qa'imatu ma'ana tana nan ba a gama yaki ba bainal muslimin wa quraish wal arab tsakanin muslimi da quraishawa da kuma larabawan kauye to yayin da wannan hali yake haka lam yakum yara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga bai kamata ba an ya tawaggala shi ma ya zurfafa fil biladi a cikin kasashe bi maqrabatin min al aduwil akbar kasashen da ko garuruwan da suke kusa sosai da babban abokin gaba waye babban abokin gaba kuma ku gane zancen da yake ba gaba da waɗannan mutanen banu lahyan gidajen su ko unguwannin su kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai yana ina yana madina makka kuma tana ina tana kudun madina madina tana arewa to fitowar da aka yi za a je yaki waɗanda za a yaka banu lahyan suna inda yake wajen gabashi gabashi kuma gefen kudu maso gabas shine wajen Najdu Najdu to amma kuma ba can Najdun nesa ba garin kan hanya ce idan mutum zai tafi Najd sai ya bi ta wajen su to amma sun fi kusa da Makka kun fahimci din kan suna boda tsakanin Najd da Makka to ashe kenan idan ana so a yaƙe su sai an zo kusa da Makka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dabarar yaki sai yake ga cewa bai kamata ya zulfafa kusa da babban abokin gaba ba a irin wannan yanayi da yake amma waɗancan da suke nesa nesa Najdin sosai abisu a gama da su kamar yadda aka bi waɗancan da muka gama yanzu gefen su munin tumama to amma waɗannan suna kamar boda kusa da Makka in aka ce za a zo kusa da su har gidajen su to za a samu matsala kun gane ne wancan to sai yake cewa sai ya ga lam yakun yara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yatawaghala fil bilad bi maqrabatin har zuwa kusa min al adu al akbar da abokin gaba babba to amma kuma me yanzu yanayin ya canza wannan zancen da kenan zancen da lokacin abinda nake so da maku tuno ai mun dade da karanta abinda ya faru aka kashe waɗannan mutum goma ba kuma manta ba na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin akan hanyar su ta zuwa Najd ne sai waɗannan masu kabilan nan suka kashe su to a lokacin ai da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aiko arama to amma ganin waccan hikimar cewa suna kusa da Makka kuma ba a gama yaki da Makka nan ba sai ya kyale su ya saura dan kar a tsokano babban abinda ba shi aka shirya ba to amma yanzu fa shine sai yake cewa falamma takhazalatil ahzab amma yayin da su al ahzab rindunonin quraishawa daga kafan nan takhazalat suka fadi aka ci nasara akan su suka dawo ba karfi wastauhanat suka yi rauni wastauhanat azaimuhum karfin zuciyar su ya raunana wastakanu suka kuma raunana su din lidhurufir rahina saboda halin da ake ciki ila haddin ma zuwa dai ga dan wani yanayi dai ma'ana gurgudan hali shine ma'ana ila haddin ma sun dan raunana gurgudan hali yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yaga haka ra'a anna alwaqt qad ana to sai ga lokaci lalle ashe yayi لأن يأخذ من بني لحيان فأرى أصحابه سوى يكربوا راموكو دفنسا نا سهبانسا المقتولين بالرجيء واند أتكشي أعرجي كنغان يزيد أبيه معنى أبو يزيد تنزى كفر تاكوما جيفا مسلمي كالفي يكوما جيفا مسلمي تندى يبدا وتلن بنا تمتن دبوغوما دا غطفان دا قريشا واسكا حتى sun dawo cikin launi ba ai wancan yaki ba kuma Allah madauki ya koro rindina ta mala'iku da kuma iska ta ulazana su ta kora su sun tsorata sun dawo kage yanzu akwai dama Annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya matsawa ba tare da wani abu ya faru ba insha Allah kun fahimci zancen to sai yace fa kharaja ilaihim fi rabi'in al-awwal sai ya fita da kansa zuwa ga waɗannan mutane a watan rabi'in al-awwal au ko kuma a juma'a al-ula الجمادة الأولى سنة ست شكرا تشدى في مئتين من أصحابه شيد متن أليبيو لجتشين صحبان صلى الله عليه وسلم واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم كما يسابة ديوة لكتا دامة يسا عبد الله ابن أم مكتوم يزمشين شغباء مدينة وأظهر أنه يريد الشام سينونا ومتعنا شوى أسى الشام زي كما يدى النبي صلى الله عليه وسلم يسابة duk inda zai tafiya idan ma warra bi ghairiha yau yana sakayawa da wata ko da wani yaki in za shi gabas sai ce yamma zai yi can bayan ya fita bayan gari an yi nisa sai a sake zagewa sai a tafi wurin haka ya saba yi banda a yakin Tabuk to shine sai ya nuna cewa Sham zai tafi kaga ina zai yi kenan daga Madina baya zai kare yi ba gefen Makka ba ko hanyar tunda hanyar Sham zaka kare yin arewa ne ka koma ba a thumma asra as-saira sannan sai gaggawa hattanta ha ila batn urad ko urad har ya kai wani wadi gashi nan wadi wani wadi ne an ce wadi ana nufin wani kwari baina amaj wa usfan tsakanin amaj da usfan dan da sunan wurare ne to sunan wadin shine batn urad har sai da ya kai nan haythu kana musaba ashabihi inna nan ne inda aka taba wadannan sahabbai aka kashe su فترحم عليهم ينمي الله مدوكي يروكي وبنجي يجي كنسو ما نايمس الدعاء ودعا لهم يمس الدعاء وسمعت به بنو لحيان تو ننفع سي بنو لحيان وانا ما سوك بيلا بنو لحيان دي سكي وانا ايكا ايكا سكي شا صحبي سكي جلا بارزوا منظر الله صلى الله عليه وسلم faharabu fi ru'usil jibali, sai suka gudu suka hau duwatsu suka buya. Kaga ko wannan tabbatar da rauni ne, cewa sun raunana sun tsorata. Kuma dama duk wanda ya laifi yana da wannan dabi'a, ko bai ga shirinka da karfinka ba, kasancewar sun san me suka yi wa sahabbai a bayan nan yasa suka hau duwatsu suka gudu, kuma sun san karfin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza ba irin na da bane. فلم يقدر منهم على احد باب وني daga cikin musulmi da ya samu ikon samun wani daga cikin waɗannan mutane. Fa aqama yawmayn bi ardihim, annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna kwana biyu a ƙasarsu. Wa ba'atha as-saraya, ya aikata waga daban-daban daban. Falam yaqdiru alaihim, ba su samu iko akan su kamo ko su kai su same su su kai musu harin nan ba. Fasara ila usfan, sai ta hukuma ya dawo usfan, ya baro gefen Amad, dama tsakanin Amad da Usfan wannan batun Quran din yake inda aka yi wancan abu. Fa ba'atha asharata fawaris, ya aiko mahaya guda goma akan doki. Ila qura'il ghamim, zuwa wani ana ce masa qura'ul ghamim. Asalin qura shine bakin dutse wanda yake mai kaifi yayo kasa kasa, shine ake ce masa qura. To al-ghamim kuma shi ma sunan wani wadi ne, wani kwari ne a gaban Usfan. To akwai wani dutse baki mai irin wannan a wannan wadi, shine ake cewa wurin qura'ul ghamim. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mutane zuwa qura'ul ghamim li tasma'a bihi quraish, wanda shine kusa da inda quraishawa suke, kusa da Makka. Thumma raja'a ila al-madinati, sai kuma ya koma Madina dan a ji labarin cewa ya zo har kusa da inda suke. Kun gane wannan abu? Shi ma wannan wani tactic ne na yaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan yi wani abu na motsi dan su ji cewa to fa ba yadda kuke tsammani da za ku je ku lankome mu a Madina ba, yanzu mu ne muke haro. Sako ne da yake so ya zuwa kan Qurayshawa. Da fatan kun gane. Thumma raja'a ila al-Madinati wa kanat ghaibatuhu anha 14 layla. Labansa da Madina kwana 14 yayi wannan fitar, sannan ya dawo Madina. Da fatan an fahimta. Sai ce mutaba'atul bu'uthi was saraya. To bayan nan kuma sai malamin ya dunkule mana a bu'uth din da akai da saraya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya aika domin wato yaki a bayan wannan lokaci. Yace thumma taba'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi irsalil bu'uthi was saraya, kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura tawaga daban-daban a bayan wannan. Yace wa haka suratan musaggharatan minha, haka nan ana nufin khud, karbi. Shi yasa zai zama suratan musaggharatan, ya zama maf'ulun bihi, ma'ana ga a taƙaice zan gaya maka kaɗan daga cikin waɗannan sara. Ya kawo mana guda takwas a dunkule wanda suka auku duka a wancan zamani. Na farko sariyatu ukasha ibn mihsan, ukasha ibn mihsan shi ma yana da sariyarsa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ila al-ghamr, zuwa wurin da ake ce ma al-ghamr, fi rabi'in al-awwal aw al-akhir, ko rabi'in ko na farko ko na ƙarshe, ma'ana rabi'il awwal ko kuma rabi' al-akhir. Sanata 60 a wannan shekara da ta shida din, yace karaja ukasha fi 40 rajulan ila al-ghamr, ya fita shi da mutum 40 a shi kuma ghamr din ma'un li bani asad, sunan wani ruwa ne na kabilan banu asad. Fafarra al-qawmu, suma waɗanda mutanen sai suka gudu. Wa asaba al-muslimuna 200 ba'irin, musulmi suka samu ganimar raƙumi 200. Saquha ila al-madinati, haka suka koro su suka zo da su Madina. Kaga an samu arziki. Na biyu sariyatu Muhammad ibn Maslama, sariyar Muhammad ibn Maslama ila dhil-qassa fi rabi'in al-awwal aw al-akhir, shima ko arbi'in al-awwal ko kuma arbi'in al-akhir. شما خرج ابن مسلمة في عشرة رجال شكم متنقوما معنى شيد متنقوما شين شنقبنسو إلى ذي القصة زوا وين دي أكتم ذي القصة في ديار بني ثعلبة إيرير واتو جدا جن قويا بنو ثعلبة فكمن القوم لهم وأنا عن ثمي مقالة متعنى سنجي زوا وأن نمبايو ألا سوبو مدشنقبنسو sai suka ɓuye musu, suka yi musu kamin, yan ce kamin an yi ambush, suka ɓuye musu. Wa hum mi'a, su kuma su ɗari ne mutanen ƙabilan Banu Sa'laba ɗin, suka ɓuya. Falamma namu, yayin da wannan mutum goma suka yi bacci qataluhum haka suka kashe su baki daya illa ibn maslama to sai shi muhammad ibn maslama shine ya tsira fa innahu aflaka minhum jarihan haka ya kubuce musu jarihan da rauni a jikin sa har ya gudu ya koma gida kaga an kashe mutum goma kenan su ma na uku sariyatu abi ubaida ibn al-jarrah aminu hadhihi al-umma in ji manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ga sariyarsa ila bil-qassa shi ma zuwa wannan wuri na bil-qassa fi rabi'in al-akhir a shekara ta shida a rabi'in al-akhir wa qad ba'athahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala ithri maqtali ashabi muhammad ibn maslama shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ne domin ya bi diddigin abin da ya auku ga mutanen muhammad ibn maslama na kashe su da akai فخرج ومعه 40 رجلا شيما يفتو شي لمكن 40 الى مصارعهم ان زوا عند اكا كشي وانتم مصارع انا لكم مفاتس ان سكا فادي معنا عند اكا شي سو مكسسو فصاروا ليلتهم مشاتن اتكين دران سو اكا سكا تفي سنا تفيا ا كفا ووافوا بني ثعلبه مع الصبح سكا سامي ودنن متاني ن بني ثعلبه تاره دا واتو فتوور الفجر fa agaru alaihim sukai musu hari ba tare da tsammani ba kai hari na bazata shi ake cewa igara suka kai musu hari ba tare da zato ba fa a'dazuhum suka gagare su amma haraban fil jibali saboda sun gudu cikin duwatsu su wadancan mutanen haka mutumin dake zaune a dutse ya fi kowa sanin dutse yau dan haka suka samu suka hau duwatsun nan suka gudu su abu ubaidata ba su same su ba wa asabu rajulan wahidan suka samu mutum ɗaya kawai fa aslama ya musulunta wa ghanimu na'aman wa sha'an suka koro su ma raquma da tumaki da awaki da yawa suka samu ganima suka dawo kaga ba a samu fansar rayuka ba amma an samu dukiya mutanen sun gudu sun tsorata kuma ga mutum ɗaya ya musulunta wannan ma kuma yafi komai na hudu sariyatu zaid ibn haritha sai sariyar zaid dan haritha ila al-jamun zuwa inda ake cewa al-jamun shi ma fi rabi'in al-akhir a watan rabi'in al-akhir a wannan shekara dai har yanzu wal-jamun ma'ul libani sulaim shi ma wani ruwa ne na kabilan banu sulaim fi marri zahran a wani wuri da ake cewa marri zahran kharaja ilayhim zaid ibn haritha ya fita zuwa gare su fa asaba mar'atan min muzaina ya samu wata mace daga kabilan muzaina yuqalu laha halima ana kiranta halima me ma'anar sunan halima da yawa mutane muna jin sunan halimatu ana ce halimatu sadiya haliman mu da muke da ita mafi yawa haliman dai haliman a ce halima amma sadiya ba sadiya ba domin sadiya na sabta ta ake zuwa ga kabilanta ta banu sa'ad mu ko ka zai mu ba banu sa'ad bane ko amma muna cewa halimatu sa'diya an kaji an ce sa'diya ma kawai to halima ce asalin sunan halima ma'ana mace mai hakuri shine halima daga halim shi mai hakuri musamman mai damar ramawa ya hakura shine halimu to ya samu wata mata sunan ta halima daga wannan kabilan muzaina fadallatkum ala mahallatin min bani sulaimi wannan matar halima ta ba su labari ta shiryar da su ta nuna musu inda kabilan banu sulaim suke ita ta nuna musu hanya asabu fiha na'aman wa sha'an suka je nan ma suka samu raquma da tumaki da awaki wa asra da kamammu ribatattun yaki kun ga ta bada sirrin su ko falamma qafala zaidun bima asab yayin da zaidun ya dawo shine qafala bima asaba da abin da ya samu a wannan wuri da me ya samu raquma da tumaki ko awaki tare da kamammun yaki to bai bada labari ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru wahaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lil muzainiyati nafsaha wa zawjaha kun gane larabci annabi sallallahu alaihi wasallam da aka kawo masa wadannan kamammun yaki sai ya dauki ita wannan mata ta Muzaina da ta yi wannan aiki sai ya ba da ita kyauta ga kanta da mijinta ma'ana da ita da mijinta aka yanta su suka fita daga bauta yace su je ita da mijinta an ba su kyautar kawunansu
in bawa aka ce an bashi kyautar kansa tunda ya zo a matsayin dukiya sai ka ce masa ka bashi kyautar kansa ma'ana in mutum ko ya mallaki kansa me hukuncin sa ya zama da kamar da a shar'ance idan mutum ya mallaki iyayensa kamar da ke a shar'ance mun sani in mutum ya mallaki iyayensa shi ma sun zama me sun zama yaya daga ran da an ce iyayen mutum bayi ne ko sai ya sayo su ko aka kawo su a matsayin kamammun yaki sai aka ce ga su an baka ya mallake su to ana bashi din nan sun zama yaya sun fita daga bauta to shine nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata wannan baiwa ya bada kanta kyauta ga kanta da kuma mijinta ya bata kyautar mijinta shi ma ya koma yantacce da ita da mijinta shine abin da ake nufi da wannan larabcin shine wahaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lil muzayniyati ya bai wa ita wannan matar kyautar me nafsaha wa zawjaha da kanta da kuma mijinta na biyar sariyatu zaidin ila al-is wata sariyar har yanzu ta zaid ibn harika zuwa al-is al-is shi ma wani wuri ne ba shi da nisa shi wannan daga madina yana nan har yanzu da wannan sunan ake kiransa al-is wajen badar yake wajen yambo kimanin kilomita 200 daga madina ita fi jumada al-ula sanata 60 fi 70 wa 100 rakibi an tura zaid karo na biyu a zuwa wannan wuri al-is da mutum a 170 akan abun hawa yace wa fiha akhadhat amwalu ayril li quraish anan wannan tawaga ta dauki ko ta kamo dukiya mai yawa na ayirin quraishawa kana qa'iduha abul as shine wanda ya jagoranci wannan tawaga shine abul as ibn rabi amma kuma ta ba mun faɗi wannan kisar amma ba karanta ta muke ba na ba ku din kisar a baya da muka zo a wata magana da take da alaka da wannan abul as ibn rabi wanda shine khatanar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sirikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa sihir ana cewa khatan khatan midin yarka shine khatanta ko a abin nan kani kowa shi ma na matarka mun gano ne duk shi ma ana kiransa khatam to wannan bawan Allah Abul As shine midin Zainab yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yar Khadija yayar Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta farko Zainab midin ta shine Abul As ibn Rabi kai Zaid ibn Haritha an tura ku tawaga tunda dama yambo da iyariyar isin nan ne hanyar da Qurayshawa suke bi in suna tafiya Sham mun gane hanyar su kuma sun biyo ta Madina to a wannan ayari da suka dawo shugaban ayarin shine wannan Abul As ibn Rabi a mijin Zainab wanda ta haifa masa Umama in ba kuma ta ba to wa aflata Abul As Abul As ya kubuce fa ata Zainab da ya kubuce dama can Annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba auren su lokacin da ita ta musulunta ta hijira ta taho gun mahaifinta ko shi kuma yana maka bai musulunta ba lokacin da aka kama shi din nan in ba kuma ta ba yau abin da ya kawo mana zancen lokacin da muka zancen kamammun yaki na yakin Badar da aka kamo shi ba an ce kowa zai kawo wani abu da zai fanshi kansa ba da aka je abin da aka kawo dan a fanshi shi wannan bawan Allah Abul As ibn Rabi wani abun wuya ne na Khadija da ta sa a cikin kayan ɗakin lokacin da aka yi auren Zainab to da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan abu ya ji takaici da damuwa ya kuma tuna Khadija shine ya roƙon sahabbai su kyale wannan dukiya a mai da ita ga wato Zainab shine aka mayar wa Zainab aka kuma ba da fansar wannan mutumi sai ya koma shine yace amma da sharadin ka turo mun yata inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo Zainab ta dawo domin ku shi yanzu tunda bai musulunta ba ba zai zauna tare da yar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma ya koma ya cika wannan alƙawari yasa aka dawo da ita duk yadda yake son Zainab tunda ya alƙawari su ko an suka yi alƙawari ba sa warware su ba su san da kiyya ba ba san munafinci ba ko a kafirci daka sai ya sako ta ta dawo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifinta to tana nan a Madina shi kuma da aka yi wannan abin da aka kamo shi a matsayin da aka kama mutanen sa aka kwace dukiyarsa gaba daya kuma shine shugaban wannan tawagar ta ayari sai ya gudu da ya gudun maimakon ya koma maka sai ya shigo garin Madina da ya shigo garin Madina ma ya tafi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gun matarsa Zainab saboda tsaba soyayya ya tafi wurin ta to shine sai ce fastajara ko haka ne ina ne wuri yawa fa ata Zainab fastajara biha ya nemi kariya da ita ma'ana ya nemi ta bashi kariya ta bashi tsaro domin a tsari na musulunci idan musulmi daya yace ga wani kafiri ne na bashi kariya zan bashi a gida na kada kowa ya taba shi to duk musulmi dole su hakura su kyale shi haka kaida take to sai yace bari ya je nemi ta kyale ta bashi kariya wa sa'alaha an tatluba min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya roke ta ta wato nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a dawo masa da wannan dukiya ta ayar to wannan kisar mai dadi lokaci yayi mana zamu gutsure ta anan saboda dadin nan ta ma bi yadda zata kare gaba insha Allah in bai ta mu yawa in muka tafi akwai abubuwa da yawa a cikin ta ba za mu kore ba lokacin kuma ya cin mana ba matsala ba muke ciki ba gaggawa ba ce dole sai mun gama yau mai hakuri insha Allah mako na gaba sai mu tashi kan wannan kissa ta yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Zainab yadda suka kare da wannan miji nata da yazo ta bashi mafaka Allah madauki ya kara taimakon addinin sa Allah ya kara salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bamu ilimi mai amfani ya bamu abinda zamu dosana na halayen nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen mu'amala da junan mu wajen mu'amala da wanda ba mu ba Allah madauki kara taimakon addinin sa ya kuma taimaka mana wajen kare fahimtar sa da aiki da shi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk